Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro. Shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Yau da gobe. Masu raro, barkanmu da sabuwar shekara ta 2025. To, shirin mu na yau za mu tattauna ne akan yadda za mu fuskanci wannan shekarar cikin tsari da ma'ana. Za ku ji tattauna da muka yi da wasu matasa akan gudurinsu na wannan shekarar. To, yayin da muke shiga cikin wannan sabuwar shekarar, bayan gwagwarmaya da kalubale da rashin tabbas kala-kala a shekarar da ta gabata, yana da kyau mu duba yadda muka tafiyar da harkokinmu da kuma nasarori ko faduwa da muka fuskanta. To, yayin shigowa cikin wannan sabuwar shekarar, kamar waɗansu irin ƙudurori ne za mu iya aiwatarwa domin kaucewa ƙalubalen da suka hana ruwa gudu a shekarar da ta gabata, kuma wasu irin halaye ko ɗabi'u ne muke son dainawa, canzawa ko kuma ƙara makami a kai? Ko da yake faɗin ƙuduri bai da wuya, sai dai aiwatar da su nan ne gizo ke saƙan. To, masu raro, mun tanadar muku da baƙo da zai mana magana akan hanyoyin aiwatar da ƙudurorinmu na shekara. Sai ku biyo mu. Bari mu fara da saƙonnin barka da sabuwar shekara daga al'umma.
Salam, sunana Alƙali Hassanu Malam Sani, alƙali ne na Damagaram. Ina amfani da wannan dama domin in yi ma kowa da kowa fatan alheri ga wannan shekara sabuwa ta miladiya, musamman ma ga matasanmu wanda su ne ƙashin baya na al'umma kowace. Muna fatan Ubangiji ya ɗora su bisa hanya mai kyau. Allah Ubangiji ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali da sabon arziki. Ubangiji kuma ya tabbatar mu da soyayya tsakanin al'umma da kuma ci gaba mai dorewa mai amfani. Daga nan da Magaram, Jamhuriyar Nijar.
Sunana Hindatu Ahmad Kidadu daga Kaduna, Nigeria. Ina ma al'umman duniya fatan alkhairi da shiga sabuwar shekara. Ina ma kowa murna. Allah ya sa ya zama mana alkhairi. Kalubalen da muka fuskanta a shekarar da ta gabata, Allah kar ka maimaita mana. Allah ka ba mu yalwan arziki da zama lafiya. Fitintunin da muke ciki, Allah ka kare mu.
Mai magana Umar Rima Bulama, Gashuwa, Jobe State. Ina ta yan uwana murnan shiga sabon shekara da kuma fatan alheri. Muna roƙon Allah a cikin wannan shekarar da muka shiga, Allah ya taimake mu.
Mu shiga cikin ajin namu. Yan aji, barkanmu da shigowa cikin sabuwar shekara ta 2025.
muna fatan alheri ga kowa da kowa. To a cikin ajin namu muna tare da matasa wanda zamu tattauna da su akan burukan da muke da shi na wannan shekara da kuma fatan da muke da shi a wannan shekara a rayuwarmu da kuma kasar mu gabaki daya. To baya ga cewa an sha gwagwarmayar rayuwa da kuma kalubale kala-kala a shekarar da ta wuce ta 2024, a wannan shekara 2025 wai waɗansu alƙawura da kowa yake ɗauka, musamman matasa, ku an saba ganin kuna ɗaukan alƙururi a ƙarshen kowace shekara cewa idan shekara sabuwa ta shigo akwai abin da kuke da ƙudurin cimma, kamar burin zama wani abu ko kuma burin daina wani abu mara kyau ko kuma sake wani al'amari ko kuma fatan da kuke da shi ƙasa gabaki ɗaya. Cikin ajin namu akwai Hawwa Abubakar Abba, sai Sadiya Jibril, akwai kuma Adamu Usman mai riga, sai kuma Abubakar Tukurba Tagarawa. Barka da shigowa cikin ajin namu. Barka kuma da sabuwar shekara.
Barka da sabuwar shekara 2025.
To da fatan mun shiga sabuwar shekara lafiya.
Wallahi sai mu cika burukan da muke nema, muke so.
To ai ko da kika yi magana burka sai kika tuna mun da maudu'in da zamu tattauna akan. Wani irin buri ne wannan shekaran yawancin matasa kuka daukan makanku alƙawuran canji da samu da kuma abin da za ku tsara wa rayuwarku? Bari mu fara daga matan, na an ce ku kun fi kowa buri.
An ce ladies first ba?
Eh, kuma dai ba?
To gaskiya akwai bururuka da dama da bamu samu mun gama aiwatar da shi a shekarar 2024 ba, wanda muke fata mu aiwatar da shi a wannan shekara ta 2025. Kamar misali na ci gaban ƙasa, tunda komai an ce da matasa ake yi, to muna fatan ganin cewa mu matasa mun miƙe mun nema na kanmu domin mu ciyar da ƙasar mu gaba, mu rage yawan zaune gari banza a fannin sana'o'in hannu da kuma komawa makaranta. Musamman mu mata ya kamata a ce mun dage wajen neman ilimi, mun kuma dage da sana'o'in hannu domin mace, kamar an ce mace ita ce al'umma, ita ce uwa, ita ce za ta bada tarbiyya, to ya kamata matasa maza da mata su dage domin ciyar da ƙasar nan gaba, mu samu sabuwar Najeriya. Sannan kuma mata 'yan uwana ya kamata a ce mun dage, saboda zaki ga yawanci mata daga 'yan matan har matan aure suna fuskantar kalubale na rashin sana'a, wanda zaki ga akan naira 50 naira 20 wata tana fuskantar matsaloli da bai kamata a ce ta fuskanta ba. To ya kamata mata su dage wajen neman ilimi da kuma sana'an yi domin dogaro da kawunansu. A ce kina da jari ko mun kankantan shi, ya zamana kina juyawa kake zauna a gida baki komi, wanda bai kamata ba. In da kin zauna a shekarar 2024 da ta wuce, to wannan shekara ta 2025 ya kamata mata su farka su nemi sana'an yi ko mun kankantan shi wanda za su dinga yi a cikin gida, da kuma in hali ya bayar ma har wanda za su fita. Idan kuma waɗanda suka yi karatu ne su dage wajen neman aiki.
To mata kara bayan mun yi son kai mun fara da mata, amma fa yanzu sun ce suna shirin rage muku waɗansu daga cikin nauye-nauye yanda ke kawo naku, ko ba abin da kike faɗa kenan ba. To me kake gani ku naku bangaren maza, wani irin tunani kuke da shi a wannan shekara ta 2025?
Eh, kin ga bangaren ƙuduran da muke so mu cin mu shine zaka dan rage ɗawainiyar da ake ɗauka, ko ƴan mata kake nema, musamman mu mazaje an san mu da neman ƴan mata. Yanzu ba mu san wanda za ta yi ta cewa kawo, saboda dai ba ga kin ga dai yanda ƙasan take, abinci ya ƙara tsada, sauransu kuma da wane za ka jito. To kin ga kamar ita maganan da Sadiya ta yi, ina goyon bayan wannan maganan 100%. Su nemi sana'o'i da waye-waye, ko an ka zo taɗi, in ma akwai ɗan wannan da sai a ɗan ma abinci da nama da sauransu ka ci. Kin ga dai bonus ne, an samu bonus, ko mun maza yanzu mun fi son kamar mace haka wanda ta dogara da kanta. Ba wanda zaka kawo a gida ko wani ta zama ma wani liability din mai zaman kanshi ba. Kin gane, mun fa san in ta zo sai a dan taimaka mata a sana'a da take yi da sauransu.
Yanzu shine wannan shine shawarar da suka yanke cewa ba kuɗin ihsani yanzu.
Za a danin ka bada, amma kin san da ka ba mace 10,000 ta je tana wani siyan wani takalmi, wani gazar, wani waye, gara ka bata 10,000 ta ƙara a jari. In tuwon madara take yi, to a cikin riban tuwon madaran ta siya jaka da takalmi.
Kuma ku sha tare ba? Malam Usman mai riga ka ji abinda abokin tattaunawa ya faɗa. To duk shekara kukan yi buri, zan gama makaranta, zan sayi mota, zan yi waye, zan canza halin banza, zan daina ƙarya. To amma fa za ka shekara ta zo har ta wuce ba a cin waɗannan burukan ba. Shin me yake kawo wannan tsaikon? Menene yake tsaya muku akan hanya?
To a shekarar 2024 akwai abubuwa da yawa da muka so mu cimma burinmu, amma duba da yanayin yadda abubuwa suka canza, lokaci guda ba mu yi tunanin wannan canjin ba kawai zo mana bakatattun irin mai yazo ya tashi aka ƙara kuɗin mai aka zo harkan asibiti yazo ya tsawala harkan kasuwa shi ma abubuwa suka tashi aka zo aka cire tallafi komai yazo ya ƙaru ga irin charges din da banki suke yi ma mutane musamman in ka je POS da sauransu komai dai kawai yazo ya canza so in kika duba kika gani zaki ga musamman matasa waɗanda ba sa yin komai suna zaune ne kawai shekaru a baya shekarun nan ta zo ta wuce
wato sun kasa cimma burin saboda wannan kalubale
yawa an kasa da ma'aikatan da masu zaman hakanan kowa ya kasa cimma burin sa saboda wannan tsadar rayuwa da aka shiga mawuyacin hali kana ji da abinci ne ko kuɗin da zaka kashe ko kuɗin makaranta duk irin waɗannan su suke sa ka ga mutum ya fita ma hayyacin shi kuma mahukunta zaki ga ba abin da ya dame su in ka samu mafita dan kanka in ma baka samu ba dan kanka to saboda haka ni ina ganin yanzu inda muka shigo sabon shekaran nan in Allah ya kai mu ko kuma da Allah ya kawo mu alhamdulillah shekarar 2025 mu zage damtsi kar mu jira wani sai ya taimake mu mu tashi mu nema dan abin da muke samu a hannunmu mu yi kokari mu riri tashi ta yadda zamu iya yin wani abu da shi
amma hawa akan ce ku mata burin naku ne yake yin yawa ya fi karfin gila aljihunku shi la shi sa wani lokaci ba kwa iya cimma burukan da kuka dauka a kowane shekara amma wannan shekara akwai wani tsari da kuke da ci na ganin cewa an dauki abin daidai ruwa daidai kurji
a gaskiya maganar da kika faɗi haka ne wasu mata burikan da suke sawa kansu shi yake ja musu matsaloli a rayuwa kuma da ma dai ko ina haka wata za ta iya cewa kamar yadda ake Hausan baki da gashin wance karkice zaki kitsan wance to zai iya yiwa wata ta ga wannan tana samun kuɗi ko kuma tana so ta yi kuɗi kamar wannan amma kuma ita wannan gaba ɗaya ma abin da take da shi bai kai na wancan so kuma da burrika da suka yi yawa shi yake ƙara jawo zama ba abin da ake yi kasuwancin bai yiwuwa sana'ar ba ta tafiya ta dai abubuwa makamantan haka
wato suna ɗiban abin fiye da abin da za su iya aikatawa ke
eh fiye da abin da za su iya aikatawa
to akwai abin da ake cewa new year resolution wato wayansu irin alƙawura da mutum zai ɗauka wa kansa a duk shekara kamar misali zan daina gulma ba matan ba kawai har da maza zan daina ƙarya zan daina a cuci maza zan daina yaudaran ƴan mata duk waɗannan abubuwan shi kamar wani waɗanne kuke ba junanku shawaran a daina da kuma sauran waɗanda suke waje
to ni dai ina ga ya kamata a ce mun rage yawan zaman banza musamman a wannan sabon shekarar da muka shiga na shekarar 2025 idan da ana zaman banza ai ta gulmace ba mazan ba matan ba to ina ga lokaci yayi da zamu aje wannan mu kudura aniyar cewa lokaci yayi da zamu farka mu miƙe mu kama sana'o'in ni kuma ina ƙara kira ga matasa da su tashi tsaye su miƙe koda babu jari waya hannunka ta ishe ka kai jari da kai tabar nan data a banza kana kallon abubuwan da wasu suke yi yanzu lokaci ne na zamani da aka ce duniyar ka a tafin hannunka to ya kamata mu amfani da wayoyin hannunmu da mu tabarnatar da data a banza mu miƙe wajen neman kuɗi da wannan wayan hannun namu saboda ana tallace da dama koda baka da jari zaka iya tallata ma wani ta gurinka ta dalilinka wani zai ga abu ya ce yana so kai kuma kai mu wancan to a haka sai kaga kai ma ka zama wani dan kasuwa mai zaman kanshi
Eto gunan bai wuce kun dai ga yanda aka baro shekara ta 2024 kin ga 2024 yanda ta aka bar baya da kura akwai ma hotuna da ake ga suna yawo a social media haka zaki ga an ce wanda suka je suka dubo 2025 sun dawo zaki gansu duk sun yi gutu sun yi kura alaman yawa akwai kura yawa to sai a shirya ma wannan kuran kuma in ba karafuna a hannuwa to kudi bayan da za a yi ka shirya ma wannan kuran kin ga kamar misali ana maganan farashin kayayyaki ko ba yanda za a yi wai a ce sun sauka duniya ce ta canza to kai ma in baka canza ba
wato kowa din daura
zamana jiki magayi in baka canza ba jiki magayi datan wayanka ta zamana ta zama kamar wani jari ne kake da shi a hannunka yawwa wanda zaka rinka samun kudi in kai subscription na data kamar na wata daya ka tabbatar kan watan ya kare ka mai da kudin datan ka samu riba da wayan shine kawai amma in ba haka ba ta jiki magayi wallahi zaka koma kana ta barace ne
ni ina ganin kuma kamar yadda kowa ya bayani yanzu baka da wani hujjan da zaka ce wannan shekarar ta zo wai baka da sana'an da zaka taimaki kanka. Kamar yadda aka yi magana wayar hannu, ga abubuwa nan da yawa a waya wanda kana zaune a cikin gida ba sai ka ji ko ina ba, kamar yadda yayi maganan data da sauransu, zaka sa ka nemi kuɗi ka taimaki kanka har ka taimaki wasu. Don haka wannan abun kamar yadda ake ta maganan matasa dole mu tashi tsaye ka samu abin yi wanda zaka kare kanka ka kare mutuncinka ka kare kima da darajar gidanku da rayuwanka don ka samu ka kai ma ka gama lafiya. Sannan kamata mu yi tunani idan kana ganin yanzu iyayenka akwai wasu nauyi musamman wurin abinci da suke taimaka muku kuma suke ciyar da kai, ya kamata wannan shekaran ka tsaya tsayin da ka ga ciwon ka zare kanka daga wannan ciyar da kai da ake yi, a rage musu nauyi wurin wani ai maka kaza ai maka a'a ka je ka nema ka yi ma kanka har ka zo ka taimaki su ma iyayen naka don su ma su samu su huta.
Hawa'u, mene ne magana ki ta ƙarshe?
Akwai maganganu kamar yadda muka ce sabuwar shekara, sabon rayuwa, sabon komai da komai. Yanzu ni mata zan ba ku shawara, ƴan uwa kuma cike take magana yanzu. Gaskiya albarin fa da fannin soyayya, idan har wani saurayi ya zo miki watan ki biyu wata uku kuna tare da shi kuma baje ga wani alaman sai turo gidanku maganan aure ba, kin yi magana kin ga bai an saki ba, gaskiya cut him off. Ki kyale shi kawai ya tafi, he is not serious.
Allah.
Saboda duk wanda zai zo ya
taba ta shi
ba guda ne wannan wa'ittan shekarun baya ne yanzu ba wannan lokacin. An haita gaskiya ki yana son ki sai zo ya gabatar da kanshi a gurin iyayenki. Ko da ba zai turo iyayen shi ba amma ya zo ya gabatar da kanshi a san ma da gaske eh wannan shi yake neman wace. So amma idan har bai zo ba to definitely zai gaji ga yana son ya nuna miki cewa gaskiya he is not interested, kawai yana so ya bata miki lokaci ne. Sannan kuma a fannin abubuwa da suke faruwa komai aka tashi a ce mata gaskiya ba ma jin daɗi. A fannin gulmace a ce mata suka fara. A fannin rubuce-rubucen da bai kamata ba a social media a ce mata. Komai da aka taso sai a ce mata, kafin a ce namiji ya yi abu sai a ce mace ta yi abu. Wanda gaskiya ni zan ga cewa a wannan shekarar da muka shiga sabon resolution mata mu dina. Mu koma sababbin mutane mu bar wa'ancan halayen da muka yi mu shigo sabon shekara. Sannan kuma da tura tsaraicin jikinmu da hotunan banza da bai kamata ba, kina ganin saurayin ki zai ce ki tura ba wani abu bane ina son ki wallahi da ƙarya ne. Duk namijin da ke son ki ba zai ce ki tura tsaraicin jikinki ba. Dan ba yanda zai abinda Allah ya haramta ta yaya zai ce miki ki tura kuma ki tura mishi me amfanin shi. Saboda haka mata mu dawo hankalinmu mu yi makan makaratun ta natsu. Saboda mu san abin da ya kamata iyaye ne mu wata rana. Za mu haifa. Idan wata rana abin ya fito iyayenki suna gani me za ki ce musu?
Mutala Abubakar ɗaya daga cikin shugabannin matasa kan shawararin yadda za mu cimma burukanmu na shekara.
Ƙudurin da mutane suke sama kansu a kowane sabon shekara wata daɗaɗɗiyar al'ada ne ma musamman ga matasa. Kasan matashi shine kodan lokaci yana so ya ga rayuwansa na yau ya fi wanda ya yi baya. Ko kuma yake so ya ga rayuwarsa na gaba ta inganta. So ta hanyar da ya kamata matashi ya gida waɗannan ƙudurorin, na farko shine ka yi ƙoƙari ƙudurin da zaka sama kanka a farkon shekara ya zama ƙuduri ne mai sauƙi wanda zaka iya cimma. Saboda in ka ɗauko ƙuduri mai girman gaske wani lokaci yana iya baka wahala. Ka ɗauko ƙuduri daidai wanda zaka iya. Ina iya ba da misali lokacin da muke tasowa lokacin ana zaune lafiya a muna yawan zuwa disco party. Zaka ga ana zuwa party da sauransu. To a lokacin kuma mun fara gadangadan an shiga an gama secondary school an shiga jami'a. Lokacin da karatun jami'a yake bukata ya fi na secondary school so saboda haka zaka lura haka ga cewar wannan party yana zama distractions. A lokacin muka kuduri aniya lokacin za shiga 2000 ana wannan millennium time bomb kaza 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 kai ka dauka duniya ne gaba daya za canza mata salo ko za canza mata fenti ko wani abu. So kudurin da muka dauka a lokacin shine zamu daina zuwa party kuma abu ne mai sauki wanda daga lokacin har ila yau bana gina ƙara zuwa. To wannan abu ne da naga zan iya control din kuma dauko kuma sannu a hankali na cimma. Abu na biyu shine kudurin da zaka sa a gaba wani lokaci ka ce zaka bar munanan dabi'u yana iya zama abu mai wahala. Abin da ya kamata ka mai da hankali akai inside ka ce zaka bar wannan mugun dabi'an a kai kokari ne dabi'an da ka sani mai kyau anaka ka inganta shi. So ta hakan zaka ga mara kyau din ya bace. In ka ce zaka kokari dare daya idan misali mutum yana shan sigari ko wani abu so ran da yace zai daina shan sigari din zai iya kasance mai abu mai wuya. Amma idan yace wannan shekaran zai kokari ne inganta lahiyan jikina ka ce okay wannan shekaran zaka fara yin atisai wato exercise zaka dinga kokarin kaucewa abubuwan da zasu haifar maka da cututtuka da sauransu. To tana din ka san cewa shan sigarin nan abu ne mara kyau. Daga lokacin da ka maida hankali wajen ganin inganta lafiyan kanka to sigarin ma kanta zata bace. Yana da kyau kuma lokacin da mutum yayi wannan kudirin ya samu kaman wanda zai tattauna batun da shi ya ce wannan shekara kaman cikin abokanai ko wani abu ga abubuwan da nake so na kaucewa kuma ga abin da nake so na daina. Saboda ka riga ka furta ma wani zaka ji kunyan gobe daga kana irin wannan abubuwan zai iya maka dariya ko kuma zai iya zuwa ya ce wane kaza kaza. So don ma kar hakan ya faru zai kasance zaka yi kokari ka kiyaye. So waɗannan su ne matakan da nake gani idan matashi ya riƙe ya bi za su iya taimaka mishi.
Mu shakata da wannan waka ta auta MG Boy.
MG Boy da kai nuna da farin ciki yana ta bugun zaina babu bakin ciki dake damuna gashi kudi suna yiwa ajin dadi na rayuwa. Kani fa duniya tana da dabarun geniya amma idan na bi ta za ta yi min rauni zan bar ta don gudun hakan asan na sanna makare lafiya kuri na
a gaida binta da tawagarta kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leka bangaren kwalama.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau za mu yi bayani ne akan kunun gyada da kuma yam balls. Amma wannan yam balls din kuma daban yake da yam balls ake yi don wanda ake yi shi ana smashin din shi ne ko zan ci ana dan daddaka shi ya dan yi laushi. To a ba irin wannan mani za a yi magana yau. Amma da farko zan fara da kunun gyada ne. Za a samu gyada kamar ni nawa bana soya shi don wasu sai sun soya shi sama kafin su hada duk abin da za su hada su kai gida. To ni nawa zan samu gyada na ne. In an samu gyada za a samu isasshen kwakwa, za a samu isasshen dabino, za ka samu kuma kayan kanshin ka da kuma dan shinkafa ko kuma gero za ka isa wa in kana so. To amma ni kamar ni na fi amfani da shinkafa. In ka wanke su duka, za ka wanke gyadanka daban, ka tsince da tun ka wanke shi, sa dan robanka da za ka nika ko dan kwano da za ka saka kai ka nika shi, ko ka sa a blender ka samu shinkafan ka shi ma da tuwo. In ka mun gongomi hudu za ka saka na gyadan, sai ka saka gongomi daya ko daya da rabi na shinkafa. Idan aka hada shi haka, sai a samu kwakwa isasshe yanda kake so. Yawa kamar ni a wannan zan iya saka kwakwa biyu, yana sa shi gardi sosai. To in ka saka kwakwanka, sai ka samu dabinonka sai ka saka, sai ka samu kayan kanshinka da isasshe yanda kake so, kamar su cinnamon, su hulba, kanumfari, masoro, haka dai duk spices da ka gaya maka su, bayleaves da sauransu. Ni da kina sa kuma musamman turmeric, za ka samu turmeric ɗinka ka saka, saboda shi turmeric ɗin zai canza mai kala, zai zama kamar yaluwa-yaluwa haka, za ka ga kalan da yana da kyau a ido sosai. Yawa so idan ka nika shi a blenderka, sai ka tace, bayan ka tace za ka samu tukunyanka ka ɗaura a wuta, sai ka juye ruwan da ka tace ɗin na gyaɗan. Za ka dinga ɗan jujjuya shi saboda kar ya kama a ƙasa. Idan aka jujjuya shi har ya ɗan soma zafi, to sai zai ɗan ɗaga ƙafa da juyawa, amma zai dinga sa ido saboda wani lokaci yana kumfa ya zuba har zuwa ga lokacin da zai tafasa, kana sa ido har. To idan ya soma tafasan, za ka sa shi a luhi ƙasa sosai saboda kar ya dinga kumfa yana zuba har zuwa ga lokacin da zai nuna, za ku ga yayi kauri. Bayan yayi kauri, akwai kuma wani abu da nake karawa, shine lemun tsami. Tsami in kana da kuma tsamiya da kanshi, za ka yi amfani da tsamiya, zai bashi wani irin ɗanɗano mai daɗi mai ma'ana sosai. Za ka ji yana ɗan tsami-tsami haka, kunun ya ɗanki yayi, sai ki sauke shi, za ki ga ya riga yayi greenish ko kuma yayi yellowish haka. Sai mu dawo kan mahaɗin kunun gyaɗan, za a ɗauka a shakunin da shi. Shi ne potato balls inda na yi magana. Dankalin da za mu yi yau, shi za ka samo dankalinka, wanki, bayan ka wanki, sai ka ɓare shi. Bayan ka ɓare, sai ka samo grater. Sai ka grating ɗin shi ɗaya-ɗaya-ɗaya haka za ka gan shi dai. In aka samu aka grating ɗin shi, sai a ajiye a gefe. Sai a samu black pepper, in saka ɗan citta na kaɗan, sai kuma in samu albasa na a gefe, in samu ɗan attarugu na tumatur, sai na yanyanka su ƙanana-ƙanana, zan daddatsa su, sai na zo na samu manja ɗana na ajiye shi ma a gefe. Kuma bayan haka, zan samu ɗan corn flour na ajiye a gefe da ƙwaina da kuma ɗan flour. Idan na samu na harhaɗa waɗannan, to sai a zo kuma wajen haɗi. In an gama grating dankalin, za a matsa ruwan saboda kar ya yi ruwa da yawa. Idan aka matsa ruwan, sai a zuba shi a ɗan wannan da za a yi haɗin a ciki, sai a samu corn flour. Amma bayan haka, za a saka waɗannan albasan da tumatur da attarugu a ciki shi ma, sai a zo a zuba corn flour, sai a juya shi. Idan aka jujjuya shi, sai a zo sai a samu kwannan a fasa a ciki. Bayan kwai, za a so a harhaɗa, a zuba ɗan fulawa kaɗan saboda zai yi ɗan riƙe ne. To idan aka yi haka, sai a matse shi, ba zai zama ƙwallo ba, zai zama kaman kwai haka, shaf ɗin zai zama kaman mangyaɗa. Kuma za a sa a wuta, in yayi zafi sai a tsoma a ciki. Za a rage wutan ya yi ƙasa yanda ba zai ƙone ba, kuma zai nuna har ciki. In ya soyu, za ku ga ya ɗan yi brown haka, sai a cire sai a ajiye. Bayan ka gama suyanka, sai a samu kofi a ɗiba kunu, a samu kuma kwano a gefe, a sa wannan dankali, shikenan, sai a ɗanɗana ajiya yake. In ya yi daidai, ciki sai ya ɗauka inda ya kamata.
Ka kakata wallah a sha tuwo.
sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Yona wa Maimunan Dudu da ta daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.